يا الله يا الله نهوكا الله نيكينا نروكا باروكيكا تهتو هويبا كوجمها تنبيا نيكيدا كوجمها تنبيا نيكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya, za a iya cewa duk da yake mata ƙalilan sun yi tarihi a bana da suka haɗa da Husaina Hakila Banshika, macen farko da aka ƙarawa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a Radio Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar, da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaɓa a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyar nan 'yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jen Chinwendu, mace 'yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazaɓar Agu ta Arewa a jihar Enugu, da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a Bayelsa ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a ƙasar bai cika ba. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan a wannan makon. Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun haɗa da Madam Ene Ede, 'yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kaye, da 'yar gwagwarmaya barista Hassana Ayuba Mai Riga, sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Muna ta aiki hancin mata. Nazo na yi tunani na ce wannan abin da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kaimu ba, shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne. Ashe, yanda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga.
To,
har yanda nake magana wanda muka saya da shi bin tun aka tashi aka ce tabari a je a yi launch na campaign bin saka ganin shi kuma ba. Na dai akwai abin da ya zo faru da wata malama Ibare Fendo barista ce. Ta tambaye ta ce anti ne? Kin je kin duba INEC sunanki ya fita? Na ce sosai ma. Ta ce duk da haka ki je ki duba. Na ce to, a rana na karshen da za a rufe komi da komi da an fito da sunayen ban gan sunana ba, wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge nazo na yi petition daga bakana wadatu.
Wato kin rubuta takardar korafi?
Da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana. Kin gani tunda ina aikin hakkin mata, mata sun taimake ni sosai, sun tara kudi, sun tara kayan aiki, suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu. Amma na ce wai mun riga mun kashe kudi nan, waɗansu kila za su zo su ce an yi musu walawala kenan. Daga baya da aka sa sunana aka ce wai su Benue bai yi shiri da za a yada da mace ba. Don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan tsaya zaman governor, amma daga sam ba za su yada ba, an zan koma da ni baya. Wannan ma ya ban mamaki. Daga wuri ne kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza ku yi kaza, sai su ce wai maganar haƙƙin mata ba za a hada shi da aikin siyasa na Najeriya. Sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya. Har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba.
Kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din?
Su ne don kin gani ko ina da yake aikin siyasan nan, ko daga INEC ne, ko wanda suna political party ne, ko wanda suna agent ne, ko wanda suna jara duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukan su ne maza. Ba su aso mata su tsaya ba. Idan mata suna tsaya za a fi samun gaskiya, za a fi samun cewa za don wanda sun taruwa wurin da wani lokaci ba su da tausayi ba mana ba tsoron Allah kin gane in wannan abun ya zo hadu tun cewa akwai damuwa kenan damuwan da muke samu kenan in ana yin da mata in an ce mata ma ya kamata su zo don mu samu sallama mu samu sauki da mulki sai an kawo mata to tunda ba kawo mata ba inda nazo na gani kenan in bai da mata ba abinda muna ganin irin kwayan da matashin mu suke sha irin bangan da ake duka abubuwan da suke yin nan hayaniyan nan da ake ba zai zo mana da sauki ba sai an yi da mata in ba sa mata ba ba zai yi ba
to an malin nasu barin zo gare ka kai ne namiji a cikin mu nan wato za a ce rawani tsakanin kalluba a yau din nan to ka ji bayanan da madam NAA dai ta yi zargin cewa maza suna kawo cikas wajen barin mata su taka rawa a fagen siyasar Najeriya bayanai da dama ta yi me za ka ce a game da wannan
to bayanan da ta yi na ji su kuma ba sabon abu bane ba kuma boyayyen abu bane amma abin da ke faruwa shi ne mata da take ƙoƙarin nuna kamar cewa an danne su ba barin suna shiga ciki to ba laifin kowa bane laifin nasu ne daga irin bayanan da take
laifin mata ne
laifin mata ne
to amma ai ta ce mata sun ba ta goyen baya
mata sun ba ta goyen baya ta je ta yi takara su daya kuma sai ka koyi shi da karin da ka je ka fara allu an baki ko kuma ka fara ABCD ka ce wai a ranar za ka zama professor ba zai yi ba sai ka je makaranta yau ka je makaranta gobe ka je makaranta GB ka gama primary ka gama secondary sannan ka je ka shiga jami'a amma ba zai yi da karin da kin je siyasa da karin da kika fara fuskantar yanda abun yake siyasa ga ina take kika dawo kuma kike ba kike komawa su kansu mazan da kike magana akwai wanda yayi takara su 10 bai ci ba sai ta sha daya to
abin kasa ma ta kasan ma da ta ci gaba
kamar America kuma Abraham Lincoln yayi takara tun da ta karshen kasa mai shigar ta kamsula a Nigeria bai taba ci ba kowace zai a yi mokin din shi out a kada shi a buge shi a nan sai bai ji ta shugaban kasa sannan ya ji shi zabe to ni ana ganin
to wato ya koyi siyasar kenan daga wannan lokacin har ya kai ga cin kujerar shugaban kasa
ai abin da kai yau kana da experience akan shi ka zama ilimi akan sa wai Allah kai nasara ko baka yi nasara ba kuma ɗaya daga cikin hadarin ma abin da take faɗa ni wani abu da ban fuskanta ba sai yanzu inda mata suke tunanin siyasar ba haka take ba to ina tabbatar musu inda suke tunanin gwamnatin ma magana mai hadari tace ba haka take ba suna tunanin wani gwamnatin shigar ta a yi mulkin wani abu ne mai sauki to wallahi wani lokacin mulkin kansa inda har mutum ba zai iya gugurun mai ya je yin mulkin ba yi siyasa ya ci zaɓe mulki ba to ba lalle ne in ka bashi mulki pressure da zafin da ke cikin mulki ya iya jure musu
to kana ganin kasawar ta ne kenan yasa ba ta sake koma ba
wannan ai ba magani na bane ai abin da yake shine nan ta je so daya ta jarabta da ta je ta jarabta ta ji abin da wata ce ba ta sake komawa kun ba haka ake ba maganar cewa mata ana marginalizing din su of course mata participation din su a siyasa tun da aka su gida uku wanda ya fi kowane sauki din na yin zabi tabbas suna fita su zabi ƙuri'un mata a ƙasar nan sun fi na maza yawa mata suna mai da zabe kamar wani biki abu ne da suke fita su yi da passion
abun
fahari da alfahari da sha'awa mata kin san mata da sun zuwa gidan biki to wata mijinta ko baban ta zuwa gidan biki da gidan suna ranar zabe ta samu dama ta je a hada gidan gurin filin zabe kamar suna ne na dukkan gari a zumunci a yi zabe amma in suka tashi zaben in har mata da gaske suke duk da bana zargin su saboda kila ba a ba su cikakken horo bane da wayar da kai in har mata su a serious akan maganar suna so make it zama masu relevant a siyasa sai su zaɓi a irin wasu mace tunda matan suna fitowa takara irrespective of jam'iyyar da ta fito amma at long last ga matan ba wanne ya kama hannunsu da ƙarfin su ya yi dangula musu suka zaɓi namiji ba ba wanne ya yi karɓi rijistar sai dangula musu ba su da kansu willingly za su ka suna zaɓen maza kuma ko da akwai ƴan wasu mace tana takara
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madam NAA da yaffafa ta kare hakkokin mata kuma wadda ta taba tsayawa takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da ƴan gwagwarmaya barista Hassana Ayubu Meliga sai kuma dan siyasa Nasir Shaibu Marmara da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke muku fata alheri, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke.